Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau Laraba 29 ga watan Afrilu shekara ta 2020, wanda ya daidai da 6 ga watan Ramadana shekara ta 1441. Inda agogonmu a nan Washington DC ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai.
Kamfanin jiragen sama na Airbus yana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus. A Myanmar, kimanin mutane 350 da suka rasa mahallinsu ne suke rayuwa cikin yanayi na cunkoso da rashin tsafta, suna cikin haɗarin fadawa annobar coronavirus. Fursunoni 9 sun mutu a Peru yayin da wata zanga-zanga ta ɓarke a gidan kasar Miguel Castro a sanadiyar coronavirus.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan. Bayan labaran duniya, muna ɗauke da rahoto akan wani ƙaramin garan bawul da gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke shirin yi akan kasafin kuɗin ƙasar na bana. Bayan sai mu duba irin illar da annobar coronavirus kan iya yi ga tattalin arzikin duniya, musamman nahiyar Afirka. Daga bisani muna ɗauke da shirin ciwon ƙyamace, wanda Aisha Ma'azu za ta shigo don ta gabatar mana. Amma duk kafin nan, sai mu gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu sauraro. Ga labaran duniya. A yau Laraba, kamfanin jiragen sama Airbus ya ce masana'antar tana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus, kana zai dau lokaci mai tsawo kafin al'amura su daidaita. Zirga-zirgar jiragen sama ta ja baya sosai bayan matakan hana zirga-zirgar mutane da kuma zaɓin mutanen na zama a gidajensu don daƙile yaduwar coronavirus. A rahoton da kamfanin ya fitar na rubu'in shekara, ya ce ya yi asarar dalar Amurka miliyan 522 yayin da ya dakatar da dubban ma'aikatansa daga aiki ba albashi, kana yawan jiragensa ya ragu da 40 saɓanin bara. Fannin kera kayayyaki na ɗaya daga cikin ɓangarori da gwamnatoci ke mai da hankali a kai a lokacin ɗage takunkumin kasuwanci domin mayar da mutane bakin aikinsu da kuma soma farfaɗo da tattalin arziki. Kamfanonin sarrafa jiragen Jamus da dama sun koma bakin aiki tare da kiyaye matakan bada tazara a tsakanin ma'aikata. Ƙasar ta fara farfadowa daga rufe ko'ina, ciki har da bude manyan kantuna, amma daga yau Laraba an buƙaci mutane su rufe fuskokinsu kafin shiga shaguna. A Myanmar, kimanin mutane 350 da suka rasa mahallinsu da kuma suke rayuwa a yanayin cunkoso, a wasu lokuta ma cikin rashin tsafta, ke cikin haɗarin fadawa cikin annobar coronavirus. Samun abinci, agaji da bayanai na daɗa tsanani yayin da takunkumin hana zirga-zirga ke daɗa ƙaruwa. A jihar Kacin, sansanonin da aka kafa tun shekarar 2011 lokacin da aka ci gaba da gwabza faɗa tsakanin dakarun Myanmar da dakarun 'yancin Kacin bayan yarjejeniyar shekaru 17 suke jin raɗaɗinsa. A Myanmar, mazauna birnin Mayakina da ke ƙarƙashin ikon gwamnati sun dogara akan ɗan ladar da ake biyansu daga ƙananan ayyukan da suke gudanarwa. Sun ce abin da ke damunsu ya fi ƙarfin cutar. Hukumomi a Peru sun ce fursunoni 9 sun mutu a cikin makon nan a yayin rikicin da ya ɓarke lokacin zanga-zangar neman inganta kiwon lafiya a sanadiyar coronavirus.
Yanzu bar mu je ga rahotonmu na farko. Annobar coronavirus ta tilastawa Majalisar Dokokin Najeriya baiwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari izinin ciyo bashin wasu kuɗaɗe har naira biliyan 850 kamar yadda ya bukata a wata wasiƙa da ya aike wa Majalisar Dokokin. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce annobar coronavirus ce dalilin da ya sa ya ɗauki wannan matakin, amma a wannan karin bashin zai ɗauki wani salo na daban. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa muna cikakken rahoto.
Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Ahmed Lawan ne ya karanta wasiƙar bayan majalisar ta kwashi kusan sa'o'i biyu tana zaman sirri. Wasiƙar dai tana kunshe ne da dalilan da ya sa ƙasar ta rage kasafin kuɗin wannan shekara domin faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwar duniya. Senator Kabiru Ibrahim Gaya ya bayyana dalilan da ya sa za a ciwo wannan bashi.
cin bashi a Najeriya ya fi sauki ka je a kasar waje saboda halin da zuma kasar wajen take ciki da kuma wato asara za ka yi tafiyawa. Shine ya rubuto mana mu yadda da wannan gyaran da ake so a yi a cikin kasafin kudin Najeriya. Shine muka yadda ba sabon abu bane, dama ko tabbatarwa za mu ba wai bashi ne muka ƙara sabo ba, kar mutane su ce wani bashi ya ƙara sabo, a lissafin da muna cin kasafin kudin 2020 to amma sai ya zama ana son a yi gyara.
Shi kuwa sanata mai wakiltar Kaduna ta tsakiya Obasani ya ƙara jaddada muhimmancin ɗaukar matakan taimakawa ƙasar ne, ganin cewa al'umma suna buƙatar ɗauki ta fannoni da dama kama daga fannin kiwon lafiya da abin da lafiya za ta ci.
Wurin haɗin kai za mu iya ba gwamnatin tarayya domin a kai ga nasarar yaƙi ma wannan cuta, kuma kamar yadda kika sani wannan cuta tana buƙatar mu haɗa kanmu mu bar maganar bambancin siyasa da ra'ayi a zo a ceci wannan ƙasa, domin duk wani ra'ayi na siyasa bai yiwuwa sai da lafiya.
Amma kwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ce annoba ce da ta shigo duniya baki ɗaya ta sa ƙasar a cikin wani halin haƙula'i wanda dole ne a ciwo bashi.
Matsalan bashi a kowane lokaci masana kimiyyar tattalin arziki sukan nuna wato rashin amincewansu da gwamnati ta ci bashi ba don komai ba, saboda sai a ga kaman ba za a yi aiki da kuɗin kaman yanda ya kamata a yi aikin da su ba, sai ki ga kaman kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Wannan yana ɗaya daga cikin ababen da masana kimiyyar tattalin arziki sukan yi kace na ce a kai wajen cin bashi. Hakanan akan kawo hujjojin cewa shin bashi nawa ake bin ma a yanzu, tsagwaron kuɗi nawa gwamnatin tarayya ta ci bashi, kuma yaya za a biya. In aka dubi yanayin yanda tattalin arzikin ƙasar Najeriya yakan hau ko ya sauka, wato ya ƙaru ko ya ragu, ai sai mu ga cewa in ka dangana irin Najeriya da kaman ƙasashen Amurka ko irin su Egypt ko ƙasan wato Misra kenan ko ƙasan Afirka ta Kudu South Africa, sai ka ga mu har yanzu bashin da ƙasar Najeriya ta ci bai kai kwatankwacin bashin da waɗannan ƙasashen suka ci ba, idan aka dubi alƙaluman ƙididdigan bashin aka dangana shi da ƙarfin tattalin arzikin Najeriya.
Kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya tura majalisa ya ragu daga naira triliyan 10.5 zuwa triliyan 10.2. kazalika an rage kiyasin farashin ɗanyen mai a kasuwar duniya daga dalar Amurka 57 zuwa dalar Amurka 30, kuma an rage adadin gangar man da za a riƙa haƙa a rana daga ganga miliyan 2.7 zuwa miliyan 1.7. bugu da ƙari, an ƙara farashin dalar Amurka daga naira 305 wanda aka gina kasafin kuɗin a kai zuwa naira 360. Majalisar dokokin ƙasar ta sake tafiya hutun sai babu ta gani a bisa dalilin takunkumin hana yawo da mahukuntar ƙasar suka gindaya saboda daƙile yaduwar cutar coronavirus. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sauraro kada dai kuma takuna ya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata da kuma bibiyar mu a shafukan yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram, ko kuma shafin mu na voahausa.com. yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Yau Laraba, kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun cirra sama yayin da kasashe da dama suke ci gaba da yunkurin sauƙaƙa matakan da aka ƙarƙaba domin annobar coronavirus. Biranen Hong Kong da Seoul da Shanghai da kuma Sydney dukkaninsu sun yi sama da yammacin yau Laraba, inda aka rufe kasuwar hannun jari ta Japan Nikkei saboda hutun ƙasa. Farashin man fetur ma darajarsa na ƙaruwa, inda kasuwar man fetur ta jihar Texas ta sayar da gangan ɗanyen mai kan dalar Amurka 13.53, wanda hakan ke nufin ya yi sama da kashi 9.6 cikin 100, yayin da ɗanyen mai a faɗin duniya aka sayar da ganga a kan farashin dalar Amurka 21.16, wato an samu ƙarin kashi 3.4 cikin 100. Kasuwannin mai dai na cikin wani hali tun ɓarkewar annobar COVID-19, bayan da gwamnatoci suka saka dokar hana zirga-zirga, lamarin da ya sa buƙatar man ta yi ƙasa. A karon farko a tarihin farashin ɗanyen mai, an kai ƙasa da dala guda a Amurka makon da ya gabata. Daga ƙarshe, tsohon jarumin masana'antar fina-finai ta Bollywood Irfan Khan, wanda ya fice a duniya kan rawar da ya taka a fina-finan Slumdog Millionaire da Life of P, ya mutu yana da shekaru 54 a duniya. Mai magana da yawunsa ya ce kan ya mutu yau Laraba a asibitin Mumbai, inda aka kwantar da shi tun farkon wannan makon kan wata cuta da ta shafi babban hanjin cikinsa. An dai yi wa kan aiki a Burtaniya bayan da aka gano yana da wata nau'in cutar daji a shekarar 2018. Shi dai ɗan asalin Rajasthan ne da ke yammacin Indiya. Ya kuma shiga harkar shirya fina-finai a shekarar 1988, inda ya fara da wasan drama na Salam Bombay. Kan ya zamanto tauraron jarumi a fitattun fina-finan Bollywood ciki har da Namesake, The Lunchbox da kuma Pansing Tomar, waɗanda suka sa ya samu lambar yabo ta Indiya, wato fitaccen jarumi na shekarar 2012. To a takaice, a yau Laraba, kamfanin jiragen sama Airbus ya ce masana'antar tana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus. Kana zai ɗau lokaci mai tsawo kafin al'amura su daidaita. Zirga-zirgar jiragen sama ta ja baya sosai bayan matakan hana zirga-zirgar mutane da kuma zaɓin mutanen da zama gidajensu don daƙile yaduwar coronavirus.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya sai mu je ga rahotanmu na gaba. Ba kawai Najeriya da ta ɗauki azamar ciyo bashi don daidaita al'amura ba, a sanadiyar taɓar gaza da annobar COVID-19 ta yi wa tattalin arzikin ƙasar. Wannan annobar ta gurgunta tattalin arzikin duniya baki ɗaya. Wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu El-Hikaya, ya yi mana nazarin koma bayan tattalin arziki da za a iya samu sanadiyar wannan annobar.
Sharhin da masana ke yi na nuna amincewa da hasashen da wasu kafafen labarun duniya suka yada cewa nahiyar Afirka ka iya fuskantar mafi tsananin kalubalen tattalin arziki bayan kawar da annobar coronavirus. Masanan sun hada da likitoci da na tattalin arziki da ke fatan samun daukar matakin kau da bara ga wannan barazanar. Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa bai yi mamakin masu hasashen ba.
Ba za ta yiwu su iya yin haka ba, sai sun ruda kowa, sai sun fosun kowa ya dauki meja din da nasa economy din shi ma zai kasa. Kamar yadda Bahaushe yake cewa aka miko wanda ruwa iciyo takobi zai kama, to abin da suke kokari kenan. By the time kowa ya dauki irin waɗannan measures din na lockdown, dole economy din sai ya ruguje. Su ne kuma kadai suke da yanzu fasaha da karfi da media da komai da za su yi bayanin cewa to ga hanyar fita, inda duk suka bi sai kuma kowa ita mika hannu yana so shi ma ina so ifita, sai su ta sa sharadi su ci gaba da exploiting din duniya. Yanzu za ka ga bala'in cinikin da za su yi wajen mai da duniya kan harkar wannan corona din, kayayyakin da suke so kowa wace ƙasa ta mallaka, da matakan da za a ɗauka, da expert din da za a dinga haya suna zuwa su ba ku training, da vaccines din da za a shigo da su, baka isa kuma ka ce kai za ka iya vaccine din da kanka ba.
Haka nan tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya na Najeriya Farfesa Usman Yusuf ya danganta lamarin ga dogaro kacokan wajen samun kayan aiki daga Turai.
Economy din Afirka duka trillion ɗaya ne na dala, America ita kadai kawai trillion 16. To da aka kage tattalin arzikin America ya fi na Afirka duka su 16, amma dube da cutar nan ta durkusar da su. Ba wai tattalin arziki ba kawai, asibitocin su ma, likitocin su ma, abubuwan aikin su ma, duk wannan cutar ta sa ta gwada cewa ba za su iya ba. To ya kake zaton kasashe irin na Afirka kamar Najeriya?
Kakakin kungiyar kwadago ta TUC Comrade Notoro da har ila yau ma masanin tattalin arziki ne, ya nuna fargabar lamarin ka iya kawo cikas ga samun walwalar talakawa musamman ma ma'aikata.
Ya kamata wannan ya zama darasi wa gwamnatin Najeriya ta canza salo masakunmu na Najeriya. Ka je Kaduna, ka je Sharata, ka gani ba su aiki sun mutu. In ko ka tuna da zaka ga mutane dubban dubata suna fitowa da yamma daga wannan masana'antun. Kazalika idan ka tafi Gombe, akwai kamfanin auduga na Gombe, ita ma ta mutu. Idan ka farfado da kamfanin audugan nan, za ka farfado da tattalin arzikin Najeriya ne. Kuma bayan haka za ka ga da ayyukan yi wa matasa da suke gida suke zaune karazube ba su da aikin yi.
Har yanzu Afirka kan zama kasuwar shigo da hajar kasashe masu ci gaban masana'antu, da kuma dogaro ga hatta ta ce mai da irin Najeriya ke samarwa na shigowa ne mafi akasari daga ketare. Wariya je ga maganar na'urorin kiwon lafiya da sauransu. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro kada dai amanta waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A yau shirin ciwon yamace zai yi duba ne kan wasu dalilai da ke sanya cin amana tsakanin mata da kuma yadda yake tasirantuwa a rayuwar matasa. Mun karɓi bakoncin Hajiya Umma Umaru da matashiya Yasmin Ibrahim don tattauna wannan maudu'i.
Hajiya Umma, za ki iya cewa mijinki ya auri ƙawarki ko kuma wacce da kusa da ke?
Sai na yaba da halinta, da hankalinta, da nutsuwanta, da tunaninta. Sabida da in nagari ce za mu samu zama mai daɗi nan gaba. Amma in ba ta da innan abubuwan gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ka shigo ba ka hana ni zaman lafiya.
A wani lokacin mazajensu suna samun mata na gari su aure, amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma zama filin daga ba kwanciyar hankali. Kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba. Ana hantara ɗaya daga cikinsu ne sai ta rika ɗaya wa mugunta. Wani lokaci uwar gida ta wani lokaci kuma amurje.
Maganan ki haka yake. Kuma abin da yake kawo irin wa'innan abubuwan yana ci kishi.
Kishi kumallon mata.
Da kuma mijin baya adalci.
Da rashin adalci daga ɓangaren mijin ce ne. To amma idan miji baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa? Ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar.
Kwarai da gaske amma kin san mu mata ba mu gane haka ba. Ba kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka. Wata za ta yi dan idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta bata amaryan a wajen mijin in ta yi haka.
To yanzu misali a ce kina tare da kawarki sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya kara ya yi karin aure. Da aka wayi gari sai kawo kawarki a matsayin amaryar ta ke ita bata taɓa miki ba. Shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurin ta yake zuwa ba. Yaya za ki tunkari wannan al'amari?
Abin da zan yi a mace mai hankali da tunani ne na ɗaya zan nisanci zuciyata kar in je in yi abin da bai kamata.
A zo a yi abin da na sani.
Ni zan yi haƙuri in danna zuciya ne a rungumi ƙaddara in bar shi. Idan halinki ne munafurci za su gani.
Munafurci dodo ya kan cinye shi ko? To, amma me yake kai mata ga aikata irin wannan? Me yasa mata suke irin wannan cin amanar?
Kishi da kwaɗayin abin duniya. Saboda abin da ba na cikin kawata ba zan jan auren mijinta ba.
Kamar hasada ce na.
Yawwa.
Tana hasada kawata mai yiwuwa tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka ce na. Me yasa a ra'ayinki me yasa kike gani mata kike cin amanar 'yan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa za ki gani mace tana jibgewa akan 'yar uwarta ne mace. Ko da ko akwai namijin da suke mu'amala a ce tsakaninsu su uku shi namijin nan yana rashi yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa yar uwar
abin da ke jawo haka hasada da kishi. Saboda wata ita tana ga ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kuntata ma wannan mijin ya samu ya ture ta ko kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiga ana samun wannan matsalar.
To kin ga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kafar Hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama. Saki ga hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa har da dangi sai ki fita aikata laifi sai ta daurawa ƴar uwarta.
Mace dama in ba mai daɗi ba ne ba a samun daɗin zama da ita za ka tabbiyar da ƴaƴanta yanayin halinta saboda cikinta ta ma wannan mace. A lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki dutse ɗaya ta kashe ƙinciji saboda ta taimaki kanta ta ɓata ƴaƴanta. Don ƴaƴan ma sun riga sun saba da wannan hali duk inda suka ji halin da za su yi. Kin ga ya shafi kowa ba ita ta kai.
Hajiya Umma kin ga wannan abu so da yawa za ki ga ba ma kawai tsakanin mata ba masu zaman yau masu auren mutum ɗaya. Wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wane ko matar ƙani take tsiran irin wannan ana samu da ba yadda ba a samu.
Haka ne da zaman ki gaskiya ne amma sun san halin mu ne gaba ɗaya ba wai na kira kaina ba a cikin halin mu ne mata ba wai ba na gari ba a cikin. yanda muka bata kanmu za mu san mu yar uwa mu tana ci gaba inda bakin cikin da yar uwa ta misali yanzu makociyarta yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana ansan albashi 1500 ne ina ansan 2500 ko 1000 kuma na san cewa yayi matsayin kusan daya ne
daukaka ne kawai Allah ya wa mutum daya na arziki
to ki yawan nan kadai zai sa a cutar da wannan matsalar misali da wacce amma duk mace mai hankali ba ta mata farin ciki ta mata addu'a duk inda ta ga za a cutar da ita ita za ta kare ta ba ma sai ta sani ba
to Yasmin ne kasancewar ku ne masu tasowa abinda kuke gani ana yi
gaskiya abin da zan iya cewa shi ne ya kamata mai gaskiya mata su gyara wasu halayyar da suke sani da kowace na da halayyarta mai kyau da marar kyau idan ai kokari a yi saboda waɗanda suke tasowa su samu su ga mai kyau su yi koyi da shi ko ta koda tana tasowa ko da halinta ne ke wani idan ta tasowa ta ga abin da ake yi ita ma da shi za ta yi koyi saboda da farko za ta yi zakan ai haka rayuwa yake to idan kuma halin ya zo ya bajinin ta shi kenan zai yi ya zama koda ta gane sai kokari ta canza ina kamata magana cewa na faɗa a baya abin da muka yi shi na gaba shi na waɗanda suke tasowa za su gani shi na yi kuma kiyaye yin abubuwa mai sanke wa misali idan misali ya yi da su ta dama ta yi ne a gida sai idan suka zace suka ga haka yanayin rayuwar da matan suke yi shi yaran za su dauka so idan suka zo su ga cewa gida na ya zama kamar filin da ga ko wani abu rayuwar da za su dauka kenan kuma tabbas a wannan gidan za su tafi da akwai nuna farci fada halayya daban-daban marasa ma daɗin fada da daɗin ji
me yake sanya mutane suna yawan cewa ƴan mata a zamanin yanzu wai sai kiga kawa amma ana shirin bikinta ba miji kawata bata san wane ne angonta ba sai an daura auren wata ma ta ce ba ta so a san angon
eh to gaskiya nan wannan bangaren mata ya suna da gaskiya idan ko ni gaskiya hukuncin da zan yanke kenan saboda yawanci ƴan mata yanzu ba su da roƙon amana ne sai idan kina wannan kika kuskuren nuna wa kawarki saurayi tabbas ba mamaki idan ba ki yi sa'a ba kuma in ba Allah ya mijinki ba ne za ta raba ku ko da ba dan ita ta same shi ba za ta na hasaran ne biyu su kaga yake kula da ke da abubuwan da yake yi miki za ta na jin haushin haka ko kuma ita ba ta da saurayin da ya kai shi ko ba za ta same shi ba za ta bar ki da shi ba.
Ajiya umma har ya kai ki da hasada idan wannan zamani da Allah ya kawo mu zamani ne da mata suna iya neman nasu daga cikin gidajensu
ko me take yi in dai halin ta ne sai ya bayyana ko 1500 take karba ni a ce a misali wata kuma tana karban miliyan sai ta nuna halin ta nan na hasadar ki
amma hasadar ki shin nan wai wajibi ne mata su yi shi
ba wajibi ba ne wani lokaci daga tarbiyyar iyali kuma dishi tsakani da Allah kowane dan adam na ci dai kana da shi idan ba ka son mutum tsakani da Allah ba za ka kada dishin shi ba
bari in baki misali akwai wata mata da rashin amana da na mata ke da nake so in baki misali mata ce take zaune da ƴar babarta wato a turanci ana cewa cousin kenan to tana zaune da wannan yarinyar mijinta ya nuna mata yana so ya aure iyayen wa'ancan yarinyar suka ce mata ai akwai bikin wannan yarinya an je ɗora aure sai aka ga cewa ai auren mijinta aka je kuma auren wannan iyali take gaban ta ta aure mata miji
zan ga mijin ne kuma a lokaci da zai zaki ba iyayen yarinyar ne
me yasa
maganar hakka da ne kenan da ke shi saboda ne iyayen yarinyar ila akwai abin da suka gani kuma yana da dan hali to kwadayin abin duniya shi yasa suka zuba ɗaya ƴar uwa ta tarihi aure mace miji kuma ga shi ba ta da tarbiyya da ya je ga kuma halin da ya mishi ba kuma da matarsa yana so ya dawo ma matarsa da sayin da zai ba ne su iyayen ta ne da shi mijin musamman.
To anan ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan makon ku tara da mu a makon gobe don jin wani sabon shirin ciwon ƴamace a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin musamman ma Julie Ladas Gwashin ne Aisha Mu'azza da ke cewa ku kasance lafiya.
A gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Usaini Abadambam. Yace al'ummar jihar Kano komai ya tsanani maganin sa Allah. Da fatan zamu tashi tsaye da addu'a kan jarrabawar da muke ciki don Allah ya kawo mana karshen wannan masifa baki daya. Sai sako daga babba Haruna Bajoga. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Muna fata shugaba Buhari yayi tanadi na musamman ga talakawan jihar Kano saboda umurnin rufe jihar da yayi. A sakon Lawan Sani na Kawu Daura yace a gaskiya bai kamata mahukuntan Najeriya su dinga sawa talakawa dokar kulle ba sakamakon cutar coronavirus domin ba sa iya ciyar da al'umma. Sakonmu na gaba ya fito daga Babandi Mamman Bande da Magaram. Yace salam VOA Hausa. Ina so ku bani dama in tunatar da al'ummar musulmi cewa matakin da gwamnatin Saudiya ta dauka da canza dokokin addinin musulunci da su dace da na Turawa wannan babban abin damuwa ne. Sai sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa yace salam VOA Hausa. Taimakon da kasashen Afrika ke samu daga China sakamakon yaki da cutar annobar COVID-19 yayi daidai. Sakonmu na karshe daga Isuhun Dila Faki yace assalam VOA Hausa. Muna roƙon Allah yayi mana katangar karfe da dukkan wata cuta da ke addabar al'umma. Masu fakewa kuma da cutar COVID-19 suke gallazawa al'umma. Allah mun kai karar su gare ka. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. Ku huta lafiya.
To madalla yanzu kuma bar mu je ga nasiha albarkacin wannan wata mai rahama watan azumi.
Sunana Ibrahim Ahmed Makari masallacin Abuja. Azumi dai ibada ce wacce Allah subhanahu wataala ya sanya ta farida a farilla akan al'umma musulmi gaba daya a cikin alqur'ani daga mun sani ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum zuwa karshe. To abin da ya wajaba ga musulmi kar ya dauka wannan wata dama ce ta ƙara yawan bude cikin sa da ƙara fadin budget din sa a ya zama dama ne na bude kofan neman gafaran Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala saboda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan watan ramadana ya zo ana bude kofofin aljanna ana rufe kofofin wuta kuma ana daura shaydanu wata abin da ake nufi wannan ga wanda ya nema ga wanda ya ikbali saboda rahman ubangiji sun fi sauka suna sauka a cikin ko wasu darare amma sun fi sauka a cikin watan ramadana shi yasa ake cewa mutumin da watan ramadana ta same shi ya ga wuti ya kare bi watan sami tuban ubangiji ba kamar yanda yake zuwa ingantaccen hadisi da sani to wannan shi ma yana cikin wanda suka same kasara suka tabi dan haka dai wata ne da in mutum ma yana da wani laifi to ya sani kofan Allah subhanahu wataala budaddiya ne kuma ya gwada bari yanda har ka iya gwada barin abinci tun asuba har yamma wanda in ba a cikin watan ramadana ba da karfe 9 yayi in ba a kawo maka abinci ba sai ya ga mutum ya fara fada amma ya iya hakura ya idan na sha'awan sa to ashe kowanne nau'i na abin da rai yake so ko ta saba da shi bai kai wannan abincin da abin shan ba kowanne nau'in abu da rai ya saba ashe zai iya gwada barin sa so da ya zama dama in mutum yana da wani mummunan abu da yake yana so ya bari to yanda ya bar abinci kyakkyawan abu kuma mai soyuwa a ran dan adam barura a cikin rayuwar dan adam ya bari sai ya gwada barin su tare da wannan in kuma yana da wani abu da yake so yayi to dama ce ta mutum ya ƙara natsuwa sai ya fara gwadawa yanda ya gwada zama ba cin abincin watan ya gwada yunwa sai ya gwada wannan aikin shi ma kuma ana fatan Allah subhanahu wataala zai masa taufiki duk abin da bawa koye iya jure masa har tsawon kwana 30 to ana sa ran ya iya dawoma a cikin
to a daidai wannan lokaci mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Kamfanin jiragen sama na Airbus yana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus. A Myanmar, kimanin mutane 350 da suka rasa mahallinsu ne suke rayuwa cikin yanayi na cunkoso da rashin tsafta suna cikin haɗarin fadawa annobar coronavirus. Fursunoni 9 sun mutu a Peru yayin da wata zanga-zanga ta barke a gidan kasan Miguel Castro a sanadiyar coronavirus.
Masu sauraro a daidai wannan lokaci za mu dasa aya sai kuma idan Allah ya kai mu an jima kaɗan cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu bar mu miƙa gaisuwar fatan alherin muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin masu sauraronmu a duk faɗin duniya. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Sai kuma abokiyar aikin tawa Aishatu Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da wadda ta haɗa mana shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande K. ke muku fatan a sha ruwa lafiya. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, shirin yau da gobe. Peace, salam.